koyar da malamin bayani dazu me yasa ake yawan samun attacks na cyber attack daga shafuka, ana yawan kwace shafukan malamai a social media. Sannan matsaloli da ake yawan samu da ya shafi karatuttuka, wanda zan tattauna a kai insha Allah. Abu na farko, ya kamata a ce dukkan malami yana da shafi wanda zai dinga yaɗa karatuttukansa. Kada ya bar shafi, kada ya bar ya ce wani ne zai buɗe masa, ko kuma wani ne daga wani waje bai san shi ba shi zai rinka kula da shafi. Yana da kyau ya zamto cewa ka buɗe shafi naka da kanka. Dan shi yake kawowa, za ka ga wani malamin yana da an buɗe akawun da sunansa sama da guda 20, ana amsa kwatoyoyi da sunansa, ana amsa tambayoyi, hatta wasu ma ana karɓar kuɗaɗe a wajen wasu da sunanka, wayan kai baka ma san ana yi ba. To ba abin da zai kare ka daga irin waɗannan abubuwan shi ne ka samar da shafinka na kanka. Akwai bambanci tsakanin shafi da account, akwai bambanci tsakanin shafi da kuma profile. To shafi shi ne wato wani waje da zai ba ka damar wajen yin karatuttukanka da live ne da sauransu. A buɗe maka shafi ta yadda duk wani karatuttukanka da abubuwanka duka suna ci, wani sanarwa ce da za a yi ya zamto a nan za a ganta. Kada a ce jita-jita ke ji a wajen wane ya faɗa. Duk wani sahihin labari ake nema a kanka ko a kan da ya shafi da'awarka, to a cikin shafinka za a samu. Wani da matuƙar muhimmanci sosai. Na san da yawa daga cikin malamai akwai wanda suke da shafuka already ana yaɗa karatuka, alhamdulillah. Amma duk da haka akwai wanda ba su da shi. A wannan lokaci da muke da shi na social media, to yana da kyau da in muka duba cewa adadin mutanen da suke yaɗa ɓarna a social media da kuma wanda suke ƙoƙarin kawo gyara za a ga kaɗan ne. Kenan muna buƙatar malamai su riƙa su shiga domin su riƙa karantarwa a cikin social media don a samu mutane su riƙa samun karatuttuka da ilimi ta nan wajen. Ya zamto duk wani information da ya shafi shafinka, da ya shafi da'awarka da komai, ta nan za a samu. Shi ne kaɗai zai kare ka daga kan irin waɗannan cyber attacks da ake samu. An buɗe shafi, wani yana ta karɓar kuɗin mutane, kai baka san shi ba. Wani abin ya faru kawai kai tsaye, in wani abin ya faru a wane ya yi kaza kan shafinka za a ce kowa ya san wannan shi ne shafinka, shi ne ake yaɗa karatuka da shi da sunanka. Sai amfani abu na biyu shi ne amfani da wannan kafar sadarwa da social media wajen yaɗa karatuka. Bayan bahasi, ka yi karatu, ka yi bincike, ka yi komai, to ya za a yi da content? Ma'ana karatuttukanka ya zamto cewa ana sa su a social media don a yi bizarin. Bayan ka yi bincike, an yi duk abin da aka yi na karatuttuka da sauransu, to ya zamto cewa an yi bizarin ɗin karatuttukanka. Wasu malaman za ka ga ba su cika damuwa da irin abin da ya shafi audience ba ko kuma content ɗinsu. To yana da kyau ya zamto cewa duk wani abin da ya shafi karatuttukanka, bidiyonka, kana da shi a ajiye, domin Allah zai iya daɗewa a duniya sama da yadda za ka rayu. Yanzu malamai da yawa wanda sun riga sun rasu, amma karatukansu suna nan suna yawa, ana saurare. Ko ba komai zai yi preserving wannan abubuwan ba, ce sai in ka ba su muhimmanci sosai. Duk inda kai karatu, duk inda kai wani lacca, ko da babu wani ɗan midiyonka a wajen, ka yi ƙoƙari ka ɗauki wayarka ka danna recording ka aji, domin yana da muhimmanci. Shi ne guzurinka da Allah, bayan shekaru ka ga wannan abin da kai recording mutane suna ta saurari, kana ta samun ci gaba da samun lada. So karatuttuka, a samar da wani platform kamar su Telegram da su WhatsApp da su Facebook da YouTube, duk abin da kai na karatu a rika sasha. Ka yi bincike, ka ɓata dare, ka kai wajen awa nawa kana ta karatu, bincike da sauransu. a ce kuma bayan ka gama karatun nan kai komai an yi karatu an waje shi kenan ogin babu babban abin da zai sa a samu a magance irin wannan shine ka ba wannan content din naka muhimmancin da ta yadda duk yadda za a yi za a same shi ko bayan shekara ne ko bayan shekara ne in ta hanyar sawa ne a kafafen sadarwa kamar su irin Facebook ɗin da sauransu sun da yana nan zai daɗe zai yi shekara da shekaru ana amfana da shi ko kuma website muna da website ga sanar da yawa wanda ana shiga ana sauke karatuka to kai ma za ka iya bawa za ka iya yi wa kanka ka samar da wani website ɗinka naka na kanka ta yadda duk wani abun da ya shafi karatukanka da abubuwanka kana nan suna nan duk wanda yake bukata ko shekara da za a ce a samu wannan da muhimmanci sosai sannan sai kula da abin da ya shafi sirri wato cyber security abin da ya shafi tsaro ka tsare mutuncinka ta hanyar kada ka sanya password ɗinka a wani waje ko kuma wani ya turo maka da link ya ce a ga wani abu nan ka shike account ɗinka ya samu matsala ko makamancin haka da zarar ka cike shi kenan sai dai ka ji labari an ji ana ɗora bidiyo na tsanaici na sauransu a shafinka baka sani an kwace shi na san shafuka da dama wa'anda wasu Allah ya taimaka an dawo da su wasu kuma har yanzu ana da ana fama mutane ba lallai su gane cewa ba kai bane kake ba lallai su bar cewa ba kai bane wani zai ce ya akai malam wani biyar da muke ganin mutuncinsa muke ganin girmansa kuma ga shi yana saka irin wannan abubuwa to yana da muhimmanci ka ba wa password ɗinka kada ka sanya password ɗinka a inda bai dace ba a taka suna amfani da hanyoyi da dabaru kullum sake fitowa suke ci ana sake fitowa da dabaru phishing attack da ake cewa phishing attack za a turo maka da link gashi nan account ɗinka ya samu matsala ka shiga ka yi report ko ka gyara kana shiga kana yin report za ka san login page na social media misali an turo maka a Facebook an ce gashi nan page ka ya samu matsala sai ka shiga ka sa password ɗinka da komai abin da ake amfani da shi shine wajen wato kali Linux ana amfani da Linux za su buɗe same komai da komai irin na Facebook ko Instagram ko komai ba za ka taɓa cewa ba shi bane inda zai bambance maka kawai in ka duba sanan za ka ga link ɗin ba irin ba original bane sannan za ka rika ganin an samu kurakurai na turanci a cikin abu ta nan ne kawai za ka iya ganewa amma babu makawa da shi da haka duk wanda ya turo maka ya ce gashi nan ka danna akan ɗinka ne ya samu matsala ko kuma ana wani mutum a wani guru na san malamai da yawa wa'anda an kwace musu WhatsApp akan ɗinsu saboda wannan an kwace WhatsApp zai ta tura sakuna wanda wasu ana karɓar kuɗaɗe manya a wajensu to wannan kwarai ya kamata a kula duk wani abin da ya shafi password ɗinka da ya shafi security ɗinka to kada ka sanya shi a ko'ina idan abin da baka gane bane ka tuntuɓi masana kada ka gaggawa ka yi ka ce bara ka danna ko kuma ka yi report link ana nan kala kala suna fitowa kullum to babban abin da zai kare mutuncinka shine ka yi kokari duk wani abin da zai taɓa mutuncinka a social media kaga ka yi kokari wajen kama da shi wato shine wato kula da password kenan kamar yadda na ambata abu na biyu shine kula wajen yin comment ko posting mun sani cewa social media tana nan akwai wanda kawai bibiyar ka suke su gani a ina ne za ka yi wani abu a ina ne za ka yi posting ɗin wani abu ko ka ci wani abu to suna ta bibiya su gani da zarar ka yi comment a wani waje ko kuma ka sa password ko kuma ka sa wani abu za su yi screenshot shi yasa nake ƙara ba da shawara musamman idan baka san mutum ba sosai media kada ka sake da shi gaskiya musamman masu aiko da tambayoyi kada ka yi gaggawa musamman tambayoyi da suka shafi technology ko tambayoyi da suka shafi za ka iya ganin cewa mutum ɗaya ne amma kuma kana kana amsa masa la Allah zai screenshot ya tura wa shi yasa dole ne a rika kula musamman manyan malaman mu a rika kula sosai mutuka abin da ya shafi wannan gaskiya wani yana nan ko ku kana yin wata magana zai screenshot a kula da kuma mata musamman mata a rika kula mutuka kada ka saki jiki a social media dan zai iya taba mutunci ka gaskiya kar kai wata magana wanda za ta jawo a dauko ko a screenshot shikenan sai ka ga yana ta yawo to wannan yana da kyau gaskiya a kula da shi sosai sai kuma a gurguje wato bincike kafin ka yi magana akan wani abu yanzu Allah ya kawo mu lokaci na AI zaka ga mutum ya zo ya dauki video yayi haka komai yayi ko nan yayi ko can ya sashi zaka rantsi da Allah gaskiya ne an ka tashi kai magana aka kuma sai a samu matsala zaka rantsi da Allah gaskiya ne AI ne kuma to gaskiya yana da kyau wannan ma shi ma a kula sai abu nan kusan karshe shi ne amfani da fasahohin zamani wajen wato alkinta lokacinka akwai buƙatar ka dole kana buƙatar ka rika shiga can da ko posting ko wani abun haka amma duk da haka yana da kyau ka tsara lokacinka akwai ana amfani da wasu abubuwa kamar misali applications na scheduling za ka iya cewa to tunda ga bincike ga lokacin tafsiri ga wani amma kuma still kaga akwai buƙatar presentinka a social media to yadda za ka iya magance lokacinka da kake amfani da lokacinka da kuma lokacin da zaka ba social media zaka yi amfani da wannan scheduling app din nan kai scheduling din abin da kake son kai post zaka yi post ma na wata guda in ka so akwai abin da ake kira meta business suite zaka iya shiga kai scheduling ga abin da zaka ci gobe ga abin da zaka ci ga abin da zaka saka ranar kaza ga abin da zaka saka ranar kaza so idan kana da in kana da ko wani rubutu da ya kai ko kuma bidiyon ka da ake saka ya zanto cewa an yanyanka shi an saka shi rana kaza zai sauka lokaci kaza rana kaza zai sauka lokaci kaza duk wannan meta business suite zai taimaka maka mutuka sai kuma irin fasahohi da malamin ya faɗa yanzu irin su maktaba shamila da sauransu da AI da ake amfani da shi wajen bincike da sauransu wannan duk mutuka zai taimaka mutuka dan a ga an kaucewa irin abubuwan da suke faruwa wato da ana yawan kwace shafukan malamai gaskiya ban san adadin su ba suna da yawa so wannan abubuwan su ne za su taimaka ai kokari duk inda zaka ga an sa ka sa password ɗinka to ka kiyaye mutuka ko wajen dandalin ko kuma wajen WhatsApp ko mutane su biyo ka ce ka dan ga wani meeting da za a yi ko makamancin haka kar ka danna in ka danna to za a kwace account in an kwace za a je a yi post ne da sunanka kuma zai iya taba mutuncin ka social media gaskiya wannan shi insha Allah Allah ubangiji ya ba mu yarin ya da sunan manzon Allah da kuma ce maka mana baki da assalamu alaikum wa
rahmatullahi lalle maganar cewa mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da abu kafin ya yaɗa shi abu ne mai mahimmanci za ka ga wasu daga cikin malamai wani ya karanta ba a jarida ko ya gani a facebook nan da nan sai ya yaɗa a lokuta da yawa a wajen karatu na kan ce akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda da yawa daga cikin waɗanda suka zo wannan zamanin za su fi fahimtarsa sama da waɗanda suka gabata shine da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kwarin azaba ya tabbata ga wanda zai yi ƙarya nan da nan ta baje duniya wasu daga cikin magabata za su yi ta tunanin yadda za su yi tawilin wannan hadisin da kuma yadda za su fassara shi ya mutum zai yi ƙarya nan da nan ta je ko ina a duniya amma yanzu da social media ya zo cikin sauƙi za ka fahimci haka yana da kyau cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wajen kare mutunci wanda ana kuka da masu tafsiri a kai shine kallafa wa rai cewa duk tafsirin da mutum zai yi sai ya sa sabuwar riga ko ya sa sabuwar hula wanda wasu daga cikin malaman tafsirin ba su suka suke ci na mutane domin kawai su yi irin wannan fitar wanda kuma wannan basussukan suna iya taɓa mutuncin su. Cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine dorawa masu masaukai waɗanda suka ɗauki masaukin tafsiri dora musu hidima. Ga Malam Jamilu nan sakataren tafsiri da yawa wasu za a ce za a sake tura musu wani sai su ce ba su da buƙatar shi saboda yana dora musu hidindimu da yawa, yana so a sai mai kaza a sai mai kaza, yana so ya ci kaza yana so ya ci kaza. Cikin nasihun da nake yi shine yana da kyau mu ɗauki wannan aikin na tafsiri da zamu je a matsayin ibada, a matsayin wanda ya fita da'awa ba wanda ya fita shakatawa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya sakawa kowa da alkhairi. Allah ya bamu dacewa. Malam Abdul Basir gareka, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.